Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lalemar habin ta cikin wani sabon shirin Najeriya yau daga nan Daily Trust. Kwai ɗaya ne daga cikin abincin da likitoci suka bayyana a matsayin mai gina jiki. A da, yana daga cikin kayan abinci masu sauƙin saya ƙwarai da gaske. Sai dai a yanzu, farashin kwai kamar sauran kayayyakin masarufi na shirin fin ƙarfin mai ƙaramin ƙarfi. Yaya farashin kwai yake a Najeriya?
Ai, tsadar sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don wallahi da lillahi, ka ga kwai a idan ka mamalan awwal ya zama sai dai a hankali.
Yaya kasuwar kwai a wurin masu shayi?
To gaskiya dai wannan abu ya taba musu sai matuƙa dan gaskiya kasuwa yanzu sai a hankali ba kamar yadda aka saba yin ta ba kamar da lokacin da kaya suna da sauki.
Ko me ya jawo hakan?
Ba wani abu ne yake jawo tsadar kwai illa abinda kasuwar nan ke ci.
Ina mafita?
A zuba jari a yi noman zamani.
Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi wannan batu, ku biyo mu sannan a hankali. Wani mai shayi da ke hada-hada ƙwarai da gaske ya yi mana bayanin halin da kasuwarsu ke ciki dangane da tsadar kwai.
Ina na Murtala Hamza, ina sana'ar shayi da biredi da kwai. To gaskiya farashi sai dai mu ce alhamdulillahi mun gode wa Allah, amma farashi yana hauhawa dai, haka nan dai ake haƙuri dai ka a zauna bai ba.
Nawa kuke siyan kirat ɗin kwai a yanzu?
Kirat ɗin kwai muna siyan shi 3031, haka ne muke siyan shi.
Naira 3,300.
Dubu uku haka muke sayan shi.
To yaya masu zuwa su saya? Tunda an kun saya a 3,000, nawa kuke soya kwai guda biyu? Kamar yadda da aka saba, yawanci dai zaka ji mutum ya ce fa samun kwai biyu da biredin kaza.
To ya danganta gaskiya farashin ya sha bamban. Ni dai kamar wuri na ina soya kwai biyu 300 ne.
To amma kamar sauran takwarorin ka fa?
Wasu idan kaɗan kaɗa can wani waje kaɗan cikin gari wasu kan soya kwai biyu 400, wasu kuma 350 dai ba da ba sa iya soya, wasu kuma 300 ne dai ba ya wucewa.
To yaya wannan ƙaruwar farashi ta shafi harkokin kasuwar ku? Tunda a da na sani ana soya kwai biyu 150 ko 200 ƙarƙari.
To gaskiya dai wannan abu ya taba musu sai matuƙa dan gaskiya kasuwa yanzu sai a hankali ba kamar yadda aka saba yin ta ba kamar da lokacin da kaya suna da sauki.
Misali a da kana iya saida kamar crate nawa a rana, a yanzu kuma ya koma kamar crate nawa a rana?
To a da zan saida 3 in ta kama zuwa 4. To amma yanzu dai ta karkari dai bai wuce in saida 2 lokaci da rabi.
To yaya mu'amalar ka da su masu zuwa su sai danye kamar mata da ke leƙowa daga cikin gidaje da kuma yara waɗanda ake soyawa da safin za su tafi makaranta? Har yanzu ana irin wannan ko kuma an samu raguwar hakan?
Gaskiya an samu raguwa haka sosai dan kamar mutane sun dan ja baya da cin kwan ne dai ba kamar da ba ne yadda ka ci daura.
Menene ke jawo wannan tsadar?
To gaskiya inda muke samowa ne inda muke sauki. Okay, daga inda muke sauwa ne in ka ji su ma sai ka san ci an kara musu kuɗi, to dan haka su ma zan dole su kara mana, mu ma dole ko mu kara ma namu kusumomi.
To yanzu kenan dai babu batun a ce a samu sauki sai dai illa masha Allah.
To muna dai ta addu'a Allah ya kawo mana sauƙin, dai bamu cire ran samun sauƙin ba, amma dai yanzu dai sai a hankali.
To bayan tattaunawar mu da wannan mai shayi, mun tattauna da wata baiwar Allah dangane da tsadar kwai a yankin su.
Sunana Aisha Idris, Madubi daga nan jihar Adamawa. Ai, tsadar kwai a Adamawa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don wallahi da lillahi, kaga kwai a idan ka mamalan awwal ya zama sai dai a hankali.
Wai ganin kwan ma ba ka saya ko ka ci ba?
Ba ma ka siya ba, ka gan shi a shago ma wallahi ba hali. Saboda tsadan shi ya kai in sun kawo ma sai dai ya rube a shago, to ana fama da abin da za a sa a ciki. Wa ake ta maganar kwai?
Ku mata ne kuna haɗawa yaranku idan za su tafi makaranta ko kuma lokaci ku yi musu abinci da shi a gida domin gina jiki? Ya ake yi kenan?
Ai, yanzu sai dai kuka kama yaro ɗan jollof, aliya ko ɗan shinkafa, abin da ya sawwaka ka tura mai, wani kwai kuma malam Awal.
Amma yaran suna karɓa su ci lafiya lau, ba kwa ɗan samun turjiya?
Ya ba su yi duba da su ma sun san yanayin da ake ciki ai yanzu. Ko me ka kwaɓa wa yaro haka zai je ya ci, ba sai lalle ya samu kwai ba.
Mun ji ta bakin wani mai noman kaji da ke samar da kwai, ya mana bayanin dalilin da kwan ke tsada, amma kafin nan. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta kafafinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta TuneIn Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar internet a trustradio.com.ng da kuma ta wani stashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, kafin yanzu kun saurari waɗansu bayan Allah da bayani dangane da tsadar ƙwai a Najeriya. Yanzu sai ku gyara zama domin sauraron tattaunawarmu da shugaban ƙungiyar masu noman kaji a jihar Kano.
Sunana Dr. Usman Gwarzo, ni ne shugaban ƙungiyar masu kiwon kaji ta jihar Kano kuma mai gonar Cikadau Farm da ke Canguza. To, a yanzu farashin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na yi shekara kamar 17 ina wannan sana'a ta kiwon kaji kuma na kwai nake yi. Farashi bai taɓa shiga halin da ya shiga kamar yanzu ba. Amma mu a masu kiwon kaji ba muna mai kallon kwai ne yake yin tsada ba. Shi kwai ya zo ne a matsayin sakamako. Saboda duk wanda yake kiwon kaza kamar yana zaune ne da iyali dole sai ya bata. To duk wanda ya ga ya kalli kwai a tsadar shi kadai, to ba ma mai kallon a shi mai kiwon kaji ne. Mai kiwon kaji yana duba mai kazan nan ta ci ya kuma za ta rike kanta. Ita sana'a ce ta sai mai rai ya zauna lafiya sannan ma kai kake tunanin wani abu sai kudi. So idan ka duba haka ba wani abu ne yake jawo tsadar kwai illa abin da kazan nan ke ci. Wanda duk wani yanda kake cewa kwai yanzu ya fi ƙarfin talaka kamar yadda masara ce da shinkafa da wake shi ma kaga ainihin ba yake fi ƙarfin talaka. To kuma shi kaza take ci ta ba da kwai. To banda tsadar masara da tsadar waken soya da tsadar duk wani abu da ake haɗawa don shi wanda shi ma mutum yana amfani da shi ya san kuma yana waje tsadar shi, yanzu kuma ta kai magana ce ta tsadar an sarrafa shi ba wai kawai ka ɗau masarar da ka ci ba, a masarar ma sai ka sarrafa ta sai kuma ta shiga cikin kaza sannan kaza ta fita maka da kwai. To amma an ka duba shi wannan farashi din muna yana tsaye tun watan Disamba haka ake saiwa.
Wato tun watan 12 na shekarar 2023.
Yawwa, ana sai da shi ne kan wannan tsakanin 2800 da 2900, wanda kuma tsakanin nan da yanzu masara ta ƙara kuɗi ya fi sau 10, waken soya ya ƙara kuɗi ya fi sau 10. Haka ta sauran ita kanta dala ta ƙara kuɗi ya fi sau 10. So in ka dinga duba cewa mu muna yin sana'a ne kuma muna haƙuri, ba duk sanda aka yi mana ƙari ma muke yin ƙari ba. In dai ƙari zai kyale kazan mu ta zauna ta lafiya, to za ka ga mun ci gaba.
Na'am. To a yanzu ka kwatanta kasuwarku da 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 yanzu, yaya za ka ce?
Ai, kasuwa ba ta ragu sosai, dalilin ma da hanyar wasu gonakin suke zaune. Saboda wanda ake samowa ya yi ƙasa, ka san shi kwai ba kamar hatsi ba ne da za ka iya boyewa. Dole in yau kaza ta fara kwai ba daina za ta yi ba kuma dole kalbar shi. To abin da yake faruwa shi ne idan da muna samar da ban a wadace, to da dole ya kari. To amma yanzu duk rana Allah mutane ƙoƙari suke su fita daga harkar nan. Saboda ba a iya juyawa a fita. Ita kuma ana yin sana'a ne domin a ci riba. Amma yanzu ya kai ga cewa duk yadda ka sayi da ƙwanka, to in kai wasa za ka yi ciko ne a gonarka. Duk wanda ya zo wajenka zai dinga maka kukan ba kasuwa. To amma zancen ka samu kasuwa ba zai yiwu ba sai ya kasance kana ma da kayan sayarwa. To yanzu mu abin da ke damunmu kashi 85 cikin 100 na masu kiwon kaji a Kano sun daina. Na biyu, kasuwar ta cushe. Na uku, muna ta sallamar ma'aikata. Kullum duk wani mai gona yanzu wanda da yake da ma'aikata guda 10 idan ka yi sa'a ka ta da mutum uku. Saboda abinda za ka biya ka jirkin ma'aikaci sai idan kana ce jira. Ita ma ka zaba za ka aje ta ne saboda ka rage asara. So abinda yake faruwa kenan. So muna ta yin bayani kullum. Abin tsoronmu shi ne nan gaba kananan manoma yanzu da man duk an riga an share su. Duk wani wanda yake yin kaza 500,000 yanzu ba zai iya yin sana'a ba. Na tsakiya masu yin irin kasa da kaza 10,000 su yanzu ne kaso take kokarin ta kora. Ta kusa ma kora fiye da rabin su. To zai karshe sai manya-manya masu kuɗi ko kuma 'yan kasashen waje da za su shigo da dala su canja. Nan gaba abin da ya faru a wasu kasashe shi ne zai faru a Najeriya. Kaga cewa sai Bature ko dan wani waje wanda zai zo da manyan kuɗi shi zai iya wannan sana'a.
To menene fatanka?
Na ɗaya dai kowa ya san cewa mun kashi 60 zuwa 70 na abin da muke sarrafa a gona a Najeriya ake yi. To idan gwamnati ba ta mai da hankali kan noma ba, haka 'yan kasuwa ba su mai da hankali kan noma ba, a zuba jari a yi noman zamani ɗaya kenan. Na biyu, jihohin nan da ke da faɗin ƙasa wanda za su iya noma masara da waken soya, in ka bincika yanzu suna cikin hargitsi, ba a zaman lafiya, mutane ba su iya shiga daji su yi noma ba. Wannan shi ne haƙƙi na ɗaya na gwamnati. Duk gwamnatin da ba ta tsaro ba, kaga ba ta yi aikinta ba, ta yi failure ce. Na uku, ita gwamnati dole ta zo ta tsaya. Ita sana'a kiwon kaji tana da riba guda biyu ko uku. Na ɗaya, in ka duba za ka ga yanzu mu nan a Najeriya, in kai kaji da yawa ko in kai gwai da yawa za ka tsallaka da shi Chadi, Kamarun, Nijar, wanda zai iya shigo maka da kuɗaɗe. Kuma akwai ba abu ne da za ka ɗauko shi daga dogon tafiya ka shigo da shi Najeriya ba, ko dai mun ki komo sosai mun samu a kanmu. Sannan babban gana ta uku, me gwamnati take yin subsidy a kai? Duk duniya ana harkar noma da subsidy, amma yanzu ba zai yiwu ba. Ba a yin subsidy ko kobo duk mai kiwon kaji a jikin shi ke ji, daga kyankyasa har ka share gonarka a jikinka kake ji. Sannan duk wani bashi da kaji ana bayarwa siyasantar da shi ake yi baya isa hannun manoma. In gwamnati ta shiga tsakani da Allah suka duba. Amma abin da nake hanga shi ne mu gonakin kaji gonaki ne wanda suke ɗaukar masu magina matasa da magidanta. Yanda muke koran ma'aikata shi ma zai zama wani matsalar samu a nan gaba.
To masu sauraro, da wannan bayani na Dr. Usman Gwarzo, shugaban kungiyar masu noman kaji a jihar Kano, shirin Najeriya a yau da wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.